Cynthia.
Madaurin ki daya.
Assalamu alaikum ma sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin al'umma. Amma kun ji kun fara ji daga bakin Malam Lawal Usman, limamin masallacin Juma'a, da Pastor Yohana Buru, shugaban kungiyar farfado da zaman lafiya tsakanin addini a Najeriya, da ake cewa Peace Revival and Reconciliation Foundation da Turanci, wanda kuma shine shugaban wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake cewa Global Network for Justice and Humanity da ke ƙarƙashin ƙungiyar Human Rights. Waɗannan malamai guda biyu kusan ra'ayinsu ya zo ɗaya a kan muhimmancin zaman lafiya, inda suka yi misali da yadda ake zaman lafiya tsakanin Musulmi da Krista da ma waɗanda ba su da addini tun zamanin Annabawa. Haka kuma sun yarda cewa ko a cikin malaman ma a malaman addinin akwai baragurbi. Malam Lawal Usman ya ci gaba da bayanin irin rawar da sarakuna suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya kamar haka.
Sarakunan gargajiya suna da rawar takawa mai martaba sarkin Zazzau, ba ma da nisa ba. Duk watan azumi ya gabato, za a so mu tafsiri kan tare duk limaman Juma'a na kasan shi gaba daya, ya ce dan Allah ayi wa'azi na kirki, a kirawo na gaskiya, a jawo musulmi su haɗa kai, su ma wanda ba musulmi kiransa a jawo su haɗa kai. Suna da rawan taka haka ɗin kuma mun ga amfani. A ta ɓangaren gwamnati ita ma akwai rawan takawa. A gwamnati haƙƙinta ne ta ga an zauna lafiya. Gwamnati ita ke da ikon, na tabbata suna sauraron dukkan masu wa'azi, suna da ikon wanda ya karya sharaɗi ta hukunta shi. Ta haka za a samu zaman lafiya. Amma mutum ya kare shari'a, a musulmin ma da cidinta ya kamar yana nuna ya jona fitina, an kyale shi kaga ban bata abin nan ba, amma an ta hukunta shi ita ke da iko, za a samu zaman lafiya.
Malam Lawal Usman kenan. Shi kuma Pastor Yohana Buru ya yi magana ne akan yadda suke tunkara al'amarin malamai baragurbi, inda yake cewa
in mun gane wannan malamin baya faramta mutanen jama'a ko Kristus maganan gaskiya, za mu ce musu to a maida hankali da irin wannan malamin. To aiki da muke kenan, shi yasa akwai kikkiawan fahimtar juna, kuma muna za mu samu wannan kikkiawan fahimtar juna tsakanin musulmi da kristoci, Hausawa da kabilu, Fulani da wasu kabilu, don a zauna lafiya. Don irin wannan rigingimu da muke gana arewacin Najeriya tsakanin manoma da makiyaya, da ana ce ana rigingimu, makwabta ne, mun girma, mun abokanai da su babawuro ne, da su ruwa ne, da su baffa ne, duk Fulani ne. Mun zauna da su, mun primary school da su a cikin garin Kwai, a nan cikin Sanzuro har suna yaren Kwai, yaren Jaba kenan. To dan Allah me na faɗa? Manomi na bukatar Bafulatani, akwai taki, akwai nono, akwai nama. Bafulatani na bukatar manomi, akwai kara, akwai ciya, akwai abubuwan da za su samu da abinci. To wa zai iya raba Bafulatani da manomi, ko kuwa makiyayi da manomi? Muna bukatar juna, kuma kadaran Allah ta riga fata, dole mu zauna tare, mu ci gaba da wanzar da zaman lafiya, yadda kasar za ta zauna lafiya.
Sunana Suleiman Muhammad, limamin masallaci, babban masallaci na Express a Kaduna. To alhamdulillah, ai zaman lafiya tsakanin musulmai da Kirista asali ya dauko, domin tun zamanin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, lokacin da tsananni ya bar Makka ya tura sahabbansa zuwa Habasha, ai sarkin Habasha da suka je Kirista ne, kuma ya karbe su hannu bibbiyu. Bayan ya karbe su hannu bibbiyu, har waɗansu daga cikin mutanen Makka suka zo akan ya koro su su dawo Makkan domin su ci musu mutunci. Yace har abada ba zai koro su ba. To kaga wannan tun farko ya nuna mana tsakanin mu da Kirista akwai zaman lafiya da riƙon amana da kyautata zato. Eh, to a da kam akwai zaman lafiya ingantacce, domin zaman lafiyan da ake ciki da kusan ya zama ma tuwo daya miya daya domin ga gidan Kirista ga na musulmi ba ma ka gane bambancewa idan sha'ani yazo na sallah kiristoci za su yi mu'amala idan kirista mace yazo ƴaƴan musulmi suka gaskiyar su ma ba za ka ce su ba kiristoci saboda irin alakan da ake da shi ba fada ba kabilanci ba komai
sin
a zamanin da anan Kaduna ma an samu wannan cikakken zaman lafiya tsakanin mu da su ba matsala ba komai amma daga baya al'amarin ya canza canzawan da yi ma yanzu ya koma cewa su kiristoci sun koma anguwan su daban musulmi sun zo na anguwan su daban amma wannan abu bai mana dadi ba amma yanzu duk da haka da yake malamai na musulmai da malaman na kiristoci a fastocin su suna nan suna wa'azi kuma wa'azin ya shiga domin yanzu abin ya canza kama za ka ga wa'annan anguwanni da aka kaurace yanzu ana shiga ana yi mu'amalan amma dai ba irin da ba amma abin ya canza an samu natsuwa sosai kuwa to abin da ya kawo wannan ba wani abu ne ya kawo ba lokacin nan kusan za a ce siyasa shi ya kawo wannan amma yanzu kuma sai ana cikin siyasa yanzu amma da yake an sha wuya zo man gaji karan gaji ya sa an koma an natso an gane matsalan yanzu muna nan muna dindinke matsalolin kuma da alama sun kusa dinkuwa
Nini mai suna Reverend Titus Ishaku Josiah ina aiki a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship a jihar Kaduna a Bagibila
Kaduna ta yi kaurin suna wajen samun rikice-rikice musamman na addini da kabilanci da shirinsu a matsayin ku na malaman addini ta yaya kuke ganin za a zauna lafiya a kunci juna don kowa ya abun da ke gaban shi
eh da gaske Kaduna ta yi suna ko ba domin fadan addini ko kuma na wayansu abubuwa ba amma ina ganin akalla Kaduna tana cikin jiha da aka fara kiruta a 1960 lokacin da aka samu independent saboda haka na mu malaman addini dama an ba mu addini namu sokekke ne daga wurin Yesu Kristi Almasihu wanda shi sunan shi sarkin salama ne ya ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya to shin idan ba mu yi wa'azin wazzar da zaman lafiya ba ta yaya kai dan VOA ka samu salama ko ka samu ka fito ka zo ka yi interview ai babu saboda haka nan ko musulmi ko krista ko masu bambantan addinai ko ma wanda ma bai da addini ya san da cewa zaman lafiya yana waita akan kowa idan ma ana fada yanzu zai shafe dabba zai shafe masu mota zai shafe masu yan kasuwanci to saboda haka nan muna kira ga babban murya da cewa malamin addini ko na krista ko na musulmai su ci gaba da wa'azi na gaskiya na anihi ba wai domin suna yin don son ra'ayinsu ba amma su tabbata kira ne da wadda Allah domin musulmi sun amince kuma sun gaskanta da cewa addinin su sokekke ne alkurani mai girma ya ce a zauna lafiya saboda haka nan malamin addini ko musulmi ko krista ina kira da babban murya mu ci gaba da maganar wazzar da zaman lafiya domin shi wannan NGO din haka ya koya mana shugaban mu yayi magana kuma na sake hakikanci da abin da ya faɗa gaskiya ne saboda haka nan na kira da babban murya ko a ina a gidan aure ko a ina a yi wazzar da zaman lafiya
zauna lafiya al'umma ta kasata kujiya zamanin lafiya shine cigaban Najeriya
Abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu gabatar da wani shirin. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC. Nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Kallau yau lafiya to taran da muke Allah kuwa shine dutsaya mu bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya zaman lafiya shine cigaba
ku zubar da shi bashirin cutar da mu mu ga yawo hukuma su fita shi kasar mu guda daya to mu gyara sai mu kula da shi mu bar ƴan hasada wanda ba sa son Najeriya
Let's go.